Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Laraba 18 ga watan Satumba 2019. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kungiyar matasan Fulani ta Jondi Jam ta buƙaci gwamnatoci su fi ba da fifiko wajen tattaunawa da ardoɗi domin cimma manufofinsu da zai amfani makiyaya. Sannan muna tafa da maimakin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma da farko, bari mu fara da labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai kai ziyara birnin Riyadh na ƙasar Saudiya a yau Laraba domin tattaunawa da hukumomin ƙasar kan harin da aka kai matatun manta, harin da jami'an Amurka suka ce Iran ce ta kai. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa a wani jawabi da ya cewa sakatare Pompeo zai tattauna ne kan matakin da Amurka za ta ɗauka kan harin. Da farko, 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan ƙasar ta Iran sun dauki alhakin kai hare-haren na ranar Asabar waɗanda suka kassara kusan rabin ayyukan tace man ƙasar ta Saudiya. Sai dai jami'an Amurka sun ce hujjojin da aka tattara sun nuna cewa ba 'yan tawayen na Houthi ne suka kai harin ba. Sakamakon farko a zaben Isra'ila ya nuna cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu bai samu adadin kujeru 61 da ake bukata ba daga cikin 120 na majalisar dokokin ƙasar domin kafa gwamnati. Haka zalika, sakamakon farkon ya nuna cewa shi ma abokin hamayyarsa Benny Gantz, wanda tsohon soja ne, bai samu kuri'un da ake bukata ba. Manyan kafofin yada labaran kasar uku sun nuna sakamako masu karo da juna kan zaben. Daya daga cikinsu ya nuna cewa jam'iyyar Netanyahu ta Likud Party da jam'iyyar Gantz ta Blue and White suna tafiya kankan da kujeru 32. Wani gidan talabijin din kuma ya rawaito cewa jam'iyyar Blue and White na da kujeru 34, yayin da Likud ta Netanyahu take da 33. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kan tsawaitawa tare da ƙarfafa aikin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan, matakin da ya kauce wa barazanar China ta hawa kujerar naƙi. A ranar Litinin ya kamata kwamitin ya kaɗa ƙuri'a kan wannan batu kwana guda kafin wa'adin aikin majalisar ya kawo ƙarshe a ƙasar. Sai dai China ta yi barazanar hawa kujerar naƙi kan ƙudurin na sabunta ayyukan majalisar a ƙasar ta Afghanistan, saboda bai hada hadda wani shirin ayyukan da ta kirkiro ba na samar da ababen more rayuwa kamar na shimfiɗa hanyoyin ƙasa da na ruwa, waɗanda za su haɗa China da nahiyoyin Asiya, Turai da Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaggan kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama na duniya sun yi kira ga babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya fito fili Allah wadai da yadda hukumomin China ke ci gaba da tsare sama da miliyoyin musulmai 'yan ƙabilar Uyghur. Wata wasiƙar haɗin gwiwa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Watch da Amnesty International tare da wasu takwarorin aikinsu suka rattaba hannu a kai ta yi kira ga Guterres da ya nemi a rufe dukkanin cibiyoyin da ake tsare da mutane a lardin Xinjiang. A cewar kungiyoyin, idan sakatare Guterres ya fito bayan jama'a ya yi tur da lamarin, hakan muhimmin mataki ne da zai sha ta hanyar kawo ƙarshen wannan cin zarafin bil'adama da ba a taɓa ganin irinsa a wannan zamani ba. Ƙwararru sun yi gargaɗin cewa ƙasashen da wato tattalin arzikinsu ke kan bunƙasa za su iya fuskantar koma baya idan har Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai ba tare da cimma wata matsaya ba. A cewar ƙwararrun, matakin ba wai Burtaniya kaɗai zai shafa ba, har da wasu ɗaruruwan ƙasashe da ƙasar ke hudda kasuwanci da su ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ta tarayyar Turai. Hukumomin London dai sun cimma matsaya ta fuskar kasuwanci da wasu ƙasashe, ciki har da waɗanda suke yankin tsakiyar Amurka da Switzerland da Koriya ta Kudu da sauransu. amma hakan ya bar wasu ɗaruruwan ƙasashe marasa ƙarfi a hannun ƙasashe irin su Japan da Canada, waɗanda sai dai su yi amfani da sharuɗɗan kasuwancin cibiyar kasuwanci ta duniya. Idan har Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai ba tare da wata ƙwaƙƙwarar matsaya ba a watan gobe.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu faro daga Najeriya. Kungiyar matasan Fulani ta John the Jam ta buƙaci gwamnatoci su fi ba da fifiko wajen tattaunawa da ardoɗi wajen cimma manufofinsu da zai amfani makiyaya da kuma magance matsalar tsaro da ake fama da ita a Najeriya. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Kungiyar matasan Fulani ta John the Jam ta buƙaci gwamnatoci da su fi ba da fifiko wajen tattaunawa da ardoɗi wajen cimma manufofinsu da zai amfani makiyaya. Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John the Jam a Najeriya, Alhaji Sa'idu Mai Kano, ya ce ardoɗi sun fi kusa da al'umma kuma tun zamanin da Turawa ke mulkin mallaka sun yi lura da martabar da ardoɗin ke da shi, suka kuma bi ta hanyarsu wajen cimma manufar gwamnati.
Yanzu abin da ya sa ana samun damuwa ba a ba ardoɗi mutunci ba. Amma ran da gwamnati ta gane ardo shine uban kungiya, ta ba ardoɗin ƙasar nan mutunci, to lokacin ne ƙasar za ta gyaru. Babu district da ba ardo, su ya kamata a kira su ai wannan zaman da su. Za mu kawo muku kiwon zamani. Ya za ku control ƙauyukanku da kuma mutanenku Fulaninku na ƙauye su daina tashi su rungume wannan.
To akwai wato waɗansu ƙungiyoyin Fulani da suke ganin kaman wannan ba alfanu ba ne.
Babu wani ƙungiyan Fulani mai kirki a ƙasar nan wanda za ta sai ba ta goyi wannan abun da aka yi. Idan ba ta goya ba, to ta hana rikishin mana.
Amma ku a matsayinku na shugabannin Fulani, kun wayar masu al'ummanku kai na wato alfanun da za su samu a wannan shiri.
Kiwon zamanin nan kiwo ne wanda an fara ne ai ba rana ɗaya ba ne za a ce ku bar tashi. Yanzu wannan kiwo za a ta ci gaba da yin shi. Mai hankali zai ga moriyan, wanda da yake tashi ma zai iya dawa ya zauna saboda ya ga tashin ba shi da amfani.
Amma kana ganin kaman wannan zai kawo dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma idan har gwamnati ta aiwatar da
wannan? Zai iya kawo dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John the Jam ta ƙasa, Alhaji Sa'idu Mai Kano, shi ma ƙwararre a harkar dabbobi a Najeriya, Farfesa Garba Sharubutu, ya ce tsarin da gwamnatin tarayya ta yi na samar wa makiyaya sauƙin kiwon dabbobinsu ta yi ne don magance matsalolin da ake samu tsakaninsu da manoma.
Wato abin da dama aka yi a ƙarƙashin ofishin mataimakin shugaban ƙasa, akwai abin da dama shirin da aka zo da shi na National Livestock Transformation Plan. An yi sa ne saboda duk mutane al'umman da sun san suna da wuri kuma faɗace-faɗace ya dame su, saboda yawon da Fulani ke yi su ba da hili da yaddansu a gyara wurin nan da kuma waɗannan abubuwa wadda zai sa shanun nan su zauna a wuri guda ba tilasta kowa ba. To sabila da aka yana da kyau mu faɗakar da mutane. Ni abinda nake ba mutane shawara shine wallahi kowa ya rungumi dan uwan shi, ya tabbatar cewa ya samu arzikin da wurin yan uwan shi, mu gyara kanmu. Amma wallahi in muka zauna haka ba zai yiwu ba.
Tuni dai wasu jihohin Najeriya suka fara aiwatar da shirin tsugunar da makiyaya wuri guda, yayin da wasu al'umma ke tababar tasirin shirin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar.
Baba, iri monjo mirahu Allahu yidi mon. Baba, iri monjo mirahu Allahu yidi mon.
Madalla, yanzu kuma ga Sarfila Hashim Gumel da maimaitin shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Kamar yadda filin ciki da gaskiya alƙawarin tuntubar ma'aikatar shari'a ta Najeriya, wanda hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA take ƙarƙashin ta. Kan ƙorafin da wasu ma'aikatan hukumar suka yi na cewa an bar hukumar karazibi ba tare da kulawa ba, da kuma yin amfani da tsaffin kayan aikin da suka hada da bindigogin da tun yakin basa su aka yi amfani da su. Mun zanta da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami don jin yadda ofishin sa ke gudanar da harkokin hukumar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya bada tabbacin gwamnatin Buhari na daukar matakan inganta lamarin hukumar da rage illar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da ya zama ruwan dare a ƙasar. Kazalika da sanadiyar ruguza arzikin ƙasa ta hanyar haukacewar mutane ko maida masu shan ƙwayoyi masu sakarci. Ga dai hirar da Nasiru Adamu El-Hikayi da ministan shari'a na Najeriya.
Ina tare da ministan shari'a na Najeriya Barista Abubakar Malami. Me za ka ce wannan hukuma ta NDLEA tana ƙarƙashin ofishinka ne? Shin yaya kake gudanar da jagorancin wannan hukumar saboda ta biya bukatun da ya sa aka kafa ta na yaki da sha da safarar miyagun ƙwayoyi?
To, kamar yadda ka sani, kowace hukuma wadda gwamnatin tarayya wadda aka kafa a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ana ɗaukar matakai na kyautata mu'amalolin da suka danganci ta domin ganin da cewa ta kwalliya ta biya kuɗin sabulu kan abubuwan da anka kafa ta domin cimma bin. So ita ma wannan hukuma wadda take da haƙƙi na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kamar kowace hukuma ana ɗaukar matakai ire-iren makamancin waɗannan. Amma dai gaskiya al'amari shine tana samun nasarori, kamar wani lokaci da gabata an ɗauki matakai na samun nasara akan ganin cewa an yi kame irin wanda ba a taɓa yi ba ta fuskar abin da ya danganci safarar miyagun ƙwayoyi a nan Najeriya. Wasu kwantenoni ɗauke da ainihin haramtaccen ƙwayoyi wanda ake ta'amuli da su an kama kwantena, ina ganin za su kai kusan 8 ko fiye. To, ta hukumar gyare-gyare da kuma gwamnatin tarayya ke yi, kamar yadda ka sani gwamnatin tarayya ta ba ita wannan hukuma dama har ila yau na ta ƙarin ma'aikata domin cewa ainihin ƙarin ma'aikata ina ganin za su kai 5,000 ko fiye. Domin ganin da cewa an inganta ta, an ƙara ƙarfafa mata gwiwa na ganin da cewa ta samu biyan bukata akan abin da aka kafa ta domin yi, wato yaƙi da hito da fatauci da kuma da miyagun ƙwayoyi.
A Barista Abubakar Malami, lokacin da ka karbi wannan aiki na ministan shari'a 2015 da yanzu kuma ka sake dawowa wannan hukumar, me ka samu a bangaren yaƙi da shan miyagun ƙwayoyin nan ne? Shin akwai wani abu da ka gyara ne da ake barna da a baya, ko kuma kawai ka daura ne daga inda ka sami hukumar?
To, babban gyaran da aka yi dai ai kamar da ka sani a wancan karo, lokacin da muka zo a karo na farko, a wannan lokaci ne muka bi bahasi muka fahimci cewa tana da buƙatar ƙarin ma'aikata domin inganta ayyukanta. Kuma wannan buƙata yanzu da ta biya tun a wancan karo aka neme ta. Saboda haka abu na farko shine akwai ƙarancin ma'aikata akan wannan lokaci, saboda haka a irin wuraren da ya kamata ta faɗaɗa domin yin aikinta ba ta da wadatattun ma'aikata waɗanda za su faɗaɗa aiki ta wannan huska. Saboda haka mataki na farko shine ainihin damuwar da ke da nasaba da rashin wadatattun ma'aikata, an ɗauki mataki na maganinta. Har ila yau kuma abin da ya danganci ba da dama na abin da ya danganci capacity building, wato ƙwarewar ma'aikata ta huskar samun ainihin gudunmuwa na ganin da cewa an tarbiyyantar da ma'aikata akan dabarun aiki, shi ma an inganta shi. Kuma an ci gaba da bin bahasi na ainihin abubuwa rauni wanda ke ga ita hukumar, da kuma bin bahasin yadda za a yi a inganta raunin. kamar yadda ka sani a wannan lokaci ina da special assistant a office ina wanda yake tsohon chairman ne na ita wannan hukuma wato Alhaji Giyabe wanda kuma a wannan lokaci an dauki manyan matakai waɗanda suka hada da kange dukiyoyin waɗanda ke ta'ammuli da miyagun kwayoyi da bin bahasi na ganin da cewa ainihin an taimaka cikin gaugawa duk lokacin da hukumar NDLEA din wato hukumar da ke yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta samu wani mutum wanda take zargi da cewa ainihin kudaden da ya mallaka na haram ne ta husta mu'amalar kwaya sun aiko maro bukata ta gaugawa kuma a ce akan tsari na gaugawa ofishin attorney general ya kange wannan dukiya haka kuma ta husta tattama ainihin dillallan kwayoyi ana daukar matakai na gaugawa na kange wannan saboda abin da nake kokarin in ce musamman akwai special assistant a ofishin attorney general wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince ya aiki da attorney general na ganin da cewa an kasance ana jin bahasin ita wannan hukuma ana kuma la'akari da kasawa in akwai ta da kuma hanyar da za a bi ai maganin ta kuma an kasance ana daukar matakai ta huskar dokar da ta danganci wannan hukumar ta huskar da danganci ainihin inganta sanin makama aiki na ma'aikata ta huskar abin da ya danganci zurfafa bincike ta huskar abin da ya danganci gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata laifi da kuma da danganci miyagun kwayoyi da kuma halaka ko kuma destroying din ainihin wurare waɗanda ake zargin cewa an kafa su ne domin yin su waɗannan miyagun kwayoyi saboda ka alƙalin abu ne wanda kamar da ake kira aiki work in progress ana ci gaba ne a kowane lokaci na bin bahasin ainihin ita wannan hukuma ta huskar inganta ta ta huskar inganta aikin ta ta huskar maganin ainihin matsaloli waɗanda ke tattare da ita da kuma ba ta gudunmuwa na ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar aikin ta
na'am a ƙarshe Barista Abubakar malami idan jami'an wannan hukumar suna da wani korafi na rashin kayan aiki na rashin kwarewa na rashin ƙarin girma wani mataki kamata su dauka ne idan suna shakkar jagororin su na cikin office za su share musu hawaye ba
to tsarin aikin gwamnati kowane iri yana da dokokin shi da ka'idodin shi waɗanda ainihin na sauraren koke in akwai shi na kuma ainihin bin bahasin matsala in ta taso saboda ka shawara ita ce a cikin kowane yanayi a bango kowane bangare na gwamnati duk lokacin da aka samu ma'aikacin gwamnati ya ga cewa an yi mai ba daidai ba ko an cutar da shi ta hukumar mu'amala aiki to ya yi doka wadda ta kawo hukumar da yake wa aiki ya kuma bi bahasin tsarin aikin gwamnati dokokin da ke da nasaba da wannan aiki ya aiki kansu waɗannan dokokin suna nan ba bakin dokoki ba ne kuma ana ci gaba da aiki da kuma tsarufi a kansu
a ƙarshe gaba ɗaya a shekaru hudu nan Allah ya yarda ya kike so ka gaita wannan hukumar ta yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta zama musamman ma yadda wannan shiri na ciki da gaskiya ya ɗauko labarin da ya shafi inganta wannan hukumar
to a gaskiya al'amari kamar da ka sani matsalar miyagun kwayoyi ba a Najeriya kaɗai ba a duniya gaba ɗaya ta zama annoba saboda haka idan kuma ana magana annoba ta zama kamar kashin baki ne dole sai kowa ya an hada karfi da karfe amma abu mafi ala shine zama an tattara hankali an karfafa abin da ya danganci dillallan kwayoyin su kansu ya zama an dauki wani mataki na hukwasa na ganin da cewa an yi maganin dillancin fatocin kwayoyin an kuma inganta ainihin gogewa da kwarewar ma'aikatan da ke da nasaba da hito na hito da mu'amalolin miyagun kwayoyi an kuma dauki mataki na ganin da cewa an karfafa dokoki an kuma tabbatar da suna aiki har ila yau kuma a dauki mataki na ganin da cewa kayan aiki waɗanda ake bukata da kuma mu'amala ta fahimtar juna tsakanin Najeriya da sauran ƙasashe na duniya waɗanda kan wato masu mu'amalar kwaya suke ta'ammuli da su an samu haɗin kai na gida da na waje na ganin da cewa an ɗauki matakai na magani ita wannan annoba
Ministan Shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami kan halin da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLA ke ciki. Masu sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri. amma daga baya za mu sake wayar wannan batu domin ganin irin matakan da za a dauka wajen bunkasa wannan hukuma ta hanyar samar da kayayyakin aiki da kuma kula da jin dadin ma'aikata. Ya zama da dinduk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasar Adamu Helikaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Madalla gaida Sarfila Hashin Gumar da maimakin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da shirin mu na gaba.
Za fara shirin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Leju ta kasar Jamhuriyar Kamaru. An da babban labarin ta ke nuna cewar jin kadan da kamala jawabin da shugaban kasar ya yi Musa Biya, sai kuma kungiyar lauyoyin kasar ta Kamaru suka ce za su shiga yajin aiki na har sai baba ya gani. Jaridar Cameroon Tribune kuma cewa ta yi Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Jean Guitté da kuma shugaban majalisar dokokin kasar Kabaki Jibrin sun yi wani ganawa ta sirri domin ganin an da za a yi a cimma buri, musamman ma wajen taron da za a gudana na haɗin kan ƙasar a ƙarshen wannan mako. Lainan information kuma ta gurmata mana cewar kamfanin Bolloré ɗan asalin ƙasar Faransa wanda ya kwashe sama shekaru 20 yana gudanar da harkokinsa a tashar jirgin ruwa na birnin Douala ya sake samun nasara domin sabunta aikinsa. Jaridar Fikan kuma ta ƙasar Kamaru ta ce ƙungiyar 'yan jaridun ƙasar ta Kamaru suna gudanar da wani tarurruka domin ganin an da za su yi su kawo nasu gudunmawar ga taron da za a gudanar na haɗin kan ƙasar ta Kamaru a ƙarshen wannan watan. Jaridar Le Point ita kuma cewa ta yi Musa Biya ya sanya wa 'yan ƙasar Jamhuriyar Kamaru wani tarnaƙi akan taron da za a gudanar ɗin. Jaridar Génération ta ce jagoran 'yan awaren ƙasar Kamaru Ayub Tabe ya rubuta wa gwamnatin ƙasar ta Kamaru wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wanda ya ce wannan taron da za a gudanar da ba zai amfana komai ba ga ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Diapos kuma ta ce yanzu dai shugaba Biya ya mika wa Prime Minister kasar Kamaru izinin gudanar da wannan taron na haɗin kan kasar. Za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Realite an ta shaida mana cewar Honorable Siantum ya mika godiyarsa ga shugaba Biya wanda ya ce wannan taron da za a gudanar da dama ana neman a yi shi tun shekarar shekaru, to amma sai wannan karin ne shugaban ya yadda a gudanar da taron. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da sharhin jaridin Kamaru. Masu sauraro, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu sauraro da suka aika mana ta hanyar wayar tarho.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na gari Garba ce din kamar kuma ta Baluja Taraba nan ba kungiyar muryar talaka ta kasashen jihar Taraba. Hakika wannan ziyara da jami'in gwamnatin Afirka ta Kudu ya kawo Najeriya garin neman a yafe musu inda 'yan Afirka ta Kudu suka yi wa 'yan Najeriya waɗanda suke zaman cewani a can. Hakika yana da muhimmanci ganin cewa sun damu da abin da ya faru, amma wani hanyoyi ba gudu kamar yadda suka ɗau doka har suka gallaza wa 'yan Najeriya suka kashe su suka lalata da dukiya. Ya kamata a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen wannan aika domin ya zama darasi, domin idan har aka bari a haka wata rana ma wasu za su iya ƙirgi da wasu sake ta ɗauki da wannan ko kuma abin da ya kama da wannan. Da fatan Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna da ƙaunar juna ga ɗaukacin al'ummarmu na Af.
Assalamu alaikum, VOA America mai magana Kasimu Aliyu Sadonin matasa a Sada a jihar Sokoto. Ina zan yi amfani da wannan dama ku isa mini saƙona ga 'yan ƙasa ta 'yan Najeriya, musamman matasanmu na arewaci, su ƙara tashi tsaye wajen neman na kansu wato dogaro da kai, kuma rungumin sana'o'i daban-daban domin kauce mazaman banza. Sannan ina ƙara kira ga matasanmu sassakocin ma shaye-shamiya gwangwarin za su kai lalata mai kwakwalwa. Domin an mila akari matasan mu na yanzu suna jiwa kansu cikin rasin hali na nukai na ban tausayi. Da fatar Allah shi kara shi rasin mu nan matasan mu. A ƙarshe kuma ina jinjina ma hukumar NDLA wadda kodayaushe tana tsaye ganin cewa matasan mu sun zama matasa nagari. Tana wayar da kai domin illa shaye-shaye da tasan akwai babban hadari ciki. Ina jinjina ma wannan hukumar NDLA sosai.
Madalla, kafin mu sallama da ku ga Mahmud da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai kai ziyara birnin Riyadh na ƙasar Saudiya a yau Laraba domin tattaunawa da hukumomin ƙasar kan harin da aka kai matatun manta, harin da jami'an Amurka suka ce Iran ce ta kai shi. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa a wani jawabi da ya cewa sakataren Pompeo zai tattauna ne kan matakin da Amurka za ta ɗauka kan harin. Sakamakon farko a zaben Isra'ila ya nuna cewa Firayim Minista Benjamin Netanyahu bai samu adadin kujeru 61 da ake bukata ba daga cikin 120 na Majalisar Dokokin Ƙasar domin kafa gwamnati. Haka zalika sakamakon farko ya nuna cewa shi ma abokin hamayyarsa Benny Gantz, wanda tsohon soja ne, bai samu ƙuri'un da ake bukata ba. Manyan kafofin yaɗa labaran ƙasar uku sun nuna sakamako masu karo da juna kan zaben.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Turo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ba Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.